Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim. A yau muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji sa-insa da ake yi tsakanin hukumomi da 'yan rajin kare haƙƙoƙin bil'adama dangane da kama wani ɗan fafatuka da aka yi a jamhuriyar Nijar. Muna kuma da rahoto na musamman kan harkokin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya, inda ƙungiyar Boko Haram ta shafe shekaru tana kai harhare. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, shirin da ke yayata fice da mata suke yi a fannoni daban-daban na rayuwa. Sai kuma sharhin manyan jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Mawasare, assalamu alaikum. A daren jiya Alhamis ne, sojojin Amurka suka yi ruwan bamabamai masu linzami ga ƙasar Siriya domin ramuwa harin makami mai guba da sojojin Siriya a ƙarƙashin jagorancin shugaba Bashar al-Assad suka yi, wanda ya dalilin mutuwar fararen hula har kusan 100. Wannan shine harin farko kai tsaye da Amurka ta kai ga sojojin gwamnatin Siriya. Jerin makamai masu linzami kira Amurka su ne aka amfani da su wajen kai wannan harin daga sansanin sojan ruwan Amurka da ke tekun Bahar Rum. Ana kyauta zaton waɗannan makaman sun sauka daidai inda aka auna su a kudanci a kan sansanin sojan saman Siriya. Wannan harin dai ramuwa ce ga harin makamai mai guba wanda jami'an Amurka suka yi imanin cewa sojojin gwamnatin Siriya sun kai a wurin da 'yan tawaye ke riƙe da shi a ƙasar ta Siriya. Jim kaɗan da kai wannan harin, shugaba Donald Trump ya shaidawa manema labarai cewa shi ne ba da umarnin a kai wannan harin. Shugaban yana magana ne a wurin da ya tafi shakatawa na ƙarshen mako a gaɓar tekun Florida. Ya ce, "Na yi haka ne domin jaddada matakan tsaron Amurka." Kana ya bayyana harin na makami mai guba a matsayin aikin dabbanci, domin ko wannan ya yi dalilin salwantar da rayukan bayan Allah, maza da mata da yara. Shugaba Trump ya ce an yi ƙoƙarin canza tabi'un shugaba al-Assad a shekarun baya, amma hakan bai cimma nasara ba. Akan haka ya kira ga sauran kasashen duniya masu faɗa a ji cewa su haɗa hannu da Amurka domin ganin an kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a ƙasar ta Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya karɓi baƙuncin shugaban ƙasar China Xi Jinping a jiya Alhamis, ya faɗa cikin raha cewa ba wani abu da ya samu daga baƙon nasa. Sai dai abin da ya fito fili shi ne shugabannin biyu waɗanda suka tattauna a wurin hutawar shugaba Donald Trump da ke Mar-a-Lago a gaɓar tekun Florida sun ƙara danƙon zumuncin da ke tsakaninsu. Kamar yadda shugaba Trump ya faɗa wani lokaci can baya, "Za mu ƙulla kyakkyawan dangantaka tsakaninmu," ya ce kuma ina fata hakan zai ci gaba. A yayin ganawar shugabannin, shugaba Xi na China bai ce uffam ba, salin da manema labarai waɗanda ke tare da su a wurin cin abinci a Mar-a-Lago, shi ma haka mai masaukin nasa, ya ƙi amsa tambayar da manema labarai suka yi masa game da Siriya ko kuma Koriya ta Arewa. Tun farko dai gwamnatin shugaba Trump da tawagar gwamnatinsa sun yi alkawarin matsawa China lamba da ta yi wani abu don ganin ƙasar Koriya ta Arewa ta tsagaita inganta makaminta mai linzami. Sai dai lokacin da shugaba Trump zai shiga cikin jirginsa na shugaban ƙasar Amurka mai suna Air Force One, ya shaidawa manema labarai cewa batun bashin kasuwanci tsakanin Amurka da China, wanda ya kai na dala Amurka biliyan 30, shi ne batun da zai zamo sabon farko a ajandar tasu. Ya ce, "Gaskiya mun jima muna kasuwanci da ƙasar China, kuma ana ƙwaranmu. Wannan shi ne batun da za mu baiwa fifiko a zantawar tamu." Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi suka da kakkausar lafazi ga ƙasar Koriya ta Arewa kan gwajin makami mai linzami da ta yi a cikin wannan satin. A cikin wata sanarwar da ya fitar jiya Alhamis, kwamitin ya bayyana damuwarsa kan yadda Pyongyang ke kunnen ƙashi da ƙoƙarin harzuƙa hukuma ta da kaucewa dukkan sharuɗan kwamitin sulhun. Da farko dai, ƙungiyar tarayyar Turai ta sa wa Koriya ta Arewa takunkumi domin maimaita gwajin makami mai linzami da ta yi, ciki ko har da ƙaddamar da makaminta na roka da taraba zuwa cikin tekun ƙasar Japan a ranar Laraba. daga cikin takunkumin da kungiyar ta sa mata sun hada da hana kasuwanci ko saka hannun jari a duk abu da ke da alaka da harkokin jirgin sama, harkokin makamai da kuma harkan kwamfuta ga mutanen kasar ta da kuma sinadarin masana'antu. A cikin sanarwar da kungiyar ta tare Turai ta fitar, ta ce ta sa kungiyar ta arewa to Koriya ta arewa wannan jerin takunkumi ne domin ta sha take umarni da kudurin majalisar ɗinkin duniya, kuma tana ci gaba da zamewa babban barazana ga zaman lafiya da tsaro a duniya. Kungiyar ta umarci Koriya da ta dakatar da dukkan tabi'unta na harzuka hukuma kana ta jingina dukkan makamanta na nukiliya kuma ta fara tattaunawa da kasashen duniya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madan labarin bude taskar hotonin namu a jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka tafke wani jami'in fafatuka da kuma wani dan jarida da ake zargi da aikata ba daidai ba, abinda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana a matsayin bita da kullin siyasa. Wakilin Musulman Muni Barma na dauke da ci gaban rahoton.
Da sanyin safiyar Laraba ne hukumomin Niger suka cafke jami'in fafutuka Michael Zodi bisa zarginsa da karɓar albashinsa na ma'aikacin gwamnati. Alhali ya shafa lokaci mai tsawo ba tare da ya yi wa gwamnati aiki ba, in ji ta. Sai dai gamayyar kungiyoyin kwararren kula a wata sanarwa da suka fitar sun ce ba ƙamshin gaskiya a wannan zargi. Sirashi Isa shine shugaban kungiyar Motion.
Idan aka ce Michael Zodi kowa ya sani, wanda ya ce bai yadda a je zaɓe ba shi ya rantse da Alkur'ani ne. Yagga an shirye magudi da munakasa kenan. Yau abun da ya samu Michael kada ya ba mutane mamaki. Lokacin da ya huta sedi yayi murabus, ya rubuta takarda ma minister cewa da shi yanzu yayi murabus a sedi, yanzu minister a hada mishi inda za a kai shi, abun da ake cewa affectation. Takarda minister ya kamata a ce ya rubuta ya ce na kai Michael gari kaza ya je wurin ma'aikata kaza ko ko makaranta kaza inda zai koyarwa. Minister ba kai wanga ba.
Kwa makon jiya hukumomin kasar Niger sun kulle wani dan jarida mai zaman kansa Baba Alfa dan asalin kasar Mali saboda zarginsa da mallakar takardar zama dan kasar Niger ta bogi. Sai dai shugaban kungiyar Alternative Espace Twain Musa Cangari na cewa mataki ne da gwamnatin ta dauka da zumar rufe bakin dan jaridar
Baba Alfa, inda kamar a ce dan kazagin gwamnati ne da wani makami ma za a kara mai bai yiwa a doko zancen a kama shi. Haka nan kuma shi Michael Zodi, inda a ce dan hwara hula ne ɗan kazakin gwamnati da yanzu ba za a mai wani abu ba. Yanzu mutanen da suke ake takardun ƙarya da wani waye da ake yi nawa aka gani, amma wai sai a ce shari'a ce ake yi, amma sai an zaba wane ne za a bugi da wannan sanda. Shi ko ka'idodin demokrasiya, in ana yi a yi akan kowa.
Gamayyar kungiyoyin fafutukar sun buƙaci hukumomi su gaggauta sakin waɗannan mutane ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan sun ƙara jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmaya har sai masu mulki sun dawo kan hanyar gaskiya.
Yanzu za a shiga a yi kokowa da mulkin kama karya saboda mu kare ƙasarmu. Kace kana cikin mulki baka bin harka ta doka, ba su iya komi da mutane, kuma gaskiyan nan sai mun faɗa musu. Kuma mun sha alwashin cewa kokowa da mulkin kama karya da irin yadda suke son su mai da ɗan Niger bayu sun yi kana, ba mu yarda. Duk ɗan ƙasar Niger mai son Niger ya tsaya saboda waɗannan mutane, a hana su shinhiɗa mulki na kama karya.
Kakakin gwamnati Asumana Malam Isa da na tuntuɓa ya ce ba zai ce ƙalaba akan waɗannan ƙorafe-ƙorafe. Yana mai cewa gwamnatinsa ba ta furici akan wata maganar da ke gaban alkali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Allahu Allah ga tabaraya, Allahu Jalla ga tabaraya, Najeriya ke ce ga tabaraya, Najeriya ke make cin amana. Sheikh Hussein mutum ya bar wasiya, har sa Abubakar sai da ya bar wasiya, sa Awolowo ma ya bar wasiya, da Tawhidu ma ya bar wasiya, General Abbas ya bar wasiya, General Murtala ma ya bar wasiya, ai sun ce su biliyan turke amana. kuma sun cewa kowa irge amana.
Kuma da la cikin shekaru da kungiyar Boko Haram ta shafe tana kai harhare a arewa maso gabashin Najeriya ta rika sake salo da nufin badda kama da kuma cima gurinta. Na baya-bayan nan shine amfani da kananan yara mata. Ga rahoto na musamman da wakilin Haruna Dauda Biyu ya hada mana akan wannan lamari.
A ranar 1 ga watan Afrilun 2017, wato ranar Asabar, rana ce da mutanen ƙauyen Areri ko kuma Bilbelu dake gundumar Dusman a ƙaramar hukumar Jere dake jihar Borno ba za su manta da ita ba. Sakamakon wani abin al'ajabi da suka waye gari da shi, da kuma iya cewa Allah tafka a garin su nono, ganin cewa suna da sauran shan ruwa a gaba. A wannan ranar ne dai wata da ake wuta tun cewa yar kunna bakin wake ne da ta yi jigida da bumabumai, ta dumfari wani taron al'umman Annabi da kuma suke kokarin hada sunna, wato ma'ana daurin aure tsakanin wani saurayi da wata budurwa. Wadda wannan mata yar kunna bakin wake ta yi wa kansu, sai dai cikin ikon Ubangiji wani kare da aka ce ya shafe shekara 7 a wannan gari, dinga haushi ga wani yar kunna bakin wake, ganin cewa ba kwani bai santa ba. Kuma bai taba ganin kamanninta irin wannan kauye ba, wanda hakan har yasa ita wannan yar kunna bakin waken ta tada bom din dake jikin nata, ta halaka kanta da kuma wannan kare ba tare da ya taba koda mutum guda ba ko kuma wani rauni daga wani bangare. Wannan hukunci na Ubangiji ya dauki hankulan kafafen yatsa labarai da dama, nan yadda ya kasance karo na farko da aka samu irin wannan abin al'ajabi. Mun dai tattaki daga babban birnin Maiduguri zuwa wannan kauye da ake kira Areri, da muka kwashe kusan minti 30 kan hanya. Dai ga al'amura na ci gaba da gudana kamar yadda yake a baya. Mutane na ci gaba da hada-hadan harkokin kasuwancin su, da cewa ba babban kauye bane, yayin da wasu make kokarin sharar gona, ana kuma tsora rabin ciki akan hanya. Mun dai so mana da tambayan wannan mai kare da ake kira Alhaji Malum, wanda yace yanzu hakan yana nena tunanin wannan karen nasa, kuma duk lokacin da ya kwanta yakan dinga ganin wannan kare a idanunsa, da cewa babu karen ya mutu, amma ganin yadda suka shaku hakan ya sa shi kullun tuna wannan kare.
Karen har yanzu bai fita da zuciya na ba. Mun kwanta ma muna bi karena, muna gani kuma ido na kuma karena, kuma na tashi ba karena wallahi.
Yanzu kana kewan karen kenan ko?
Eh.
Za ku iya kawo wasu karnuka ne bayan tunda cewa wani ya riga ya mutu?
Eh, zan kawo jewa. Yawa sunansu duk zan sa gudan cicca. Eh, gudan za sa so ne. Eh, kawai na yarda sunan da na sa tunan shi. Shine abin da muna kiran shi zai dawo jena. Shi yana zuwa gidana yana kwance, ni na dawo gida shi zai fita farota, kuma na dawo gida shi zai fita farota, ni ba gida shi yana kwance gidana.
Na kuma zan tada wasu mazauna wannan kauye da suka ci hasin kokarin hana wannan yar kunna bakin wake kutsa wannan gari, sai dai wannan kare da Allah ya ajalinsa ta hakan ne ya kuma dinga binta da haushi, hata tada wannan bomb din inda ta kashe kanta da kanta, da kuma wannan kare da ke mata haushin. Ga ma dai abinda mazauna wannan kauye ke sheda mu.
Abinda mun ganshi mun rige shi ba mai rada ke ba, shi yace ni a wajena ba komai, karaga bazan daga ba, karaga bazan daga ba, mun daga mun gani bum kawai, ko zo mu je wajen ga mutum mu je yace mun zo nan ya saya shi ka saya mu wuce ka saya shi, to ya saya nan mu wuce kawai ya tar bum din mun gudu.
Amma wannan bum din bai taba kowa ba sai wannan karen kawai ko?
Eh, sai karen.
Sunana Malam Kazalla, anan Areri. Abunda ya faru lokacin kuma akwai taruwa na aure, to daga wurin ne muna zuwa tukuna abun da ya taso, kuma bom mu haka mun ji wannan bom ne haka mun fara, mu kuma mun gudu mun zo, amma ba mu san gunda ya zo ba, ba mu san abun da ya faru a gurin ba, haka mun zo dai kuma abun da ya faru kuma kaja kare da kuma mai bam din.
Wato ana biki a wannan ranan ne ko?
Eh, ranan da ran aure biyu ne ana yi tukuna, kuma abun ya faru da yana so ya yi a wajen auren ne tukuna, kuma bai samu gurin ba, kuma karen ne ya hana shi. Eh, karen ne ya hana shi, daga karen ya hana shi kuma a bayan ne kuma ba wanda ya sani, kuma a can kuma ya nemi ruwa kuma sun hana, kuma a can waje biyu ne kuma sun nemi ruwa sun hana, to bayan ne kuma ya zo a nan yana so ya shiga ya wajen auren wajen bikin, kuma karen da ya hana shi yana so ya wuce Buladega tukuna, kuma duk karen da ya hana shi, to karen kuma ya tashi ya sallake shi kuma ya tashi bu.
To ya kuka ji da wannan yunkuri da wannan kare yayi ne?
Akan da yayi kokarin, kuma mu duka mun ji zafin da zafin karen, kowa ne yana tunanin karen, kowa da kuma mace da miji duk yana tunanin karen. Yayi kokari sosai, saboda yayi kokarin ne kuma kowa da yana mafarki da kare, haka yake.
Yanzu kamar kuna shirin karo wasu karnuka ne a wannan garin kenan?
Saboda gadi ba zamu kawo, zamu iya kawowa eh zamu iya kawowa ko guda hudu ko biyar dai abinda mun samu kuma zamu kawo eh abinda mun samu zamu kawo kuma mu karo zai yi gadi ko anan a can kudu da arewa duk kuma zamu haje guda 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 zamu kawo mu kara shi
Wannan batu da ya iya cewa ya sake tada tsohon batun nan ne na amfani da karnuka da jami'an tsaro ke yi musamman ma ga jami'an sojan Najeriya inda babban hafsan sojan kasar Lieutenant General Tukur Bura ta yi ya jaddada batun amfani da karnuka don hana yan gunar bakin wake shigowa cikin jama'a inda ma ya bada umarni nan take da cewa a tabbatar an ci gaba da amfani da karnuka wajen sansanin mutanen da ke dauke da irin waɗannan bumabumai domin hana su shiga cikin al'umma ga ma abin da General Bura ke cewa
attacks, though there was disquiet or there was a lot of confusion, since they have found another loophole.
Yace an kwanakin nan muna fuskantar matsalolin kunar bakin wake ko da shike sun yi dan sauki a kwanakin baya amma kun san wani lokaci waɗannan mutanen kan bullo ta wani hanya ne da za su bi dan su cutar da jama'a
but we want to assure you that loophole will be blocked already directed the deployment of the military working dogs we have a battalion with the Nigerian Army Military Police and have directed them to be deployed immediately to this, especially around Maiduguri, so that this continuous suicide bombing will cease once and for all. Thank you and God bless.
Yace amma ina son tabbatar muku cewa za mu rufe wannan kafa da suke kokarin bullowa ta wurin. Yace na riga na bada umarnin kawo karnukan sojoji da za a yi amfani da su. Muna da battalion a rundunar sojanmu da ake kira military police kuma na riga na ba su umarnin su zo nan musamman ma a nan yankin Maiduguri da kewaye don mu tabbatar cewa mun kawo ƙarshen wannan kunar bakin waken. Yanzu dai ƴan Najeriya sun zaku musamman ma al'umman jihar Borno su ga yadda wannan matsalar na kunar bakin waken zai kawo ƙarshe. Ganin cewa wannan batu na neman zamowa ruwan dare da akan samu rahotannin kunar bakin wake a nan da can cikin kowane mako Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma na Washington na karfe 3:17 na asuba ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi tsakanin rawuna. A shirinmu na yau muna tare da Major Aishatu Isaka Usman daga Jamhuriyar Niger. Wadda ta taka muhimmiyar rawa a aikin kiyaye zaman lafiya a kasar Mali karkashin shirin Majalisar Dinkin Duniya. Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan hirar da abokiyar aiki ta Jummai Alatai da Major Aishatu a lokacin da ta zo na Amurka karɓar lambar yabo. Ga yadda wannan hirar ta kasance.
To ana iya cewa kin zama kallabi tsakanin rawuna. Dan da bisa bayanin da na samu kina ɗaya daga cikin matan da suka shiga aikin soja a Jamhuriyar Niger. Kin je fagen daga da sauransu. Da farko me ya baki sha'awar shiga aikin soja a zaman ki na mace?
Lalle na shiga soje dan soje yana birge ni takwana. Kuma a cikin aikin soje an san da soje yana taimaka ma ƙasa kuma yawanci ana zato kawa mata ba su iya shiga a soje ni ko a ra'ayina ni mace ce ina son in taimaka ma ƙasa ta kuma ina son in gode hallo ina iya aiki tunda wurin da nake iya jin dadin aiki na ga a cikin soje ne
a saboda haka tunda kika taso kina karama ne kike da sha'awar shiga aikin soja
Tunda na taso ina da sha'awa in shiga soje dan yanda ni kwatanta muku aikin soje aiki ne babban mai gina kasa akwai ladabi ciki ni ma da na taso sai nike jin ƙarfi in yi aiki a cikin soje dan in gina kasa ta dan in ji dadi
to da kika shiga wannan aikin sojan kin san yawanci a kasashenmu na Afirka za a ce za a riƙa nuna mu mace bambanci an nuna miki irin wannan bambanci
Bazan ci ba an nuna mini bambanci kuma yanda duka nike kwatantawa komai da zaka yi in kai tsaya kai aikin ka ba za a gauda maka bambanci
a bisa bayanin kuma da nike da shi naje ma kin je fagen daga To a wannan fagen daga da kika je din yaya kika ga aikin?
Abin da ya kawo ni dai nan ga United States dan a bani lambar yabo bisa kan aikin da muka yi a Mali.
To a Mali wani aikin kika yi?
A Mali aikin da muka yi kawa duka waɗanda sojan da ake aikawa wanda ake cewa peacekeeping.
Kin je aikin kiyaye zaman lafiya Peace Corps na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali. Shekara nawa kika yi ko wata nawa?
Shekara guda da rabi.
Shekara kuma kin gama?
Kuma na gama.
To bayan wannan lambar yabo da ya kawo ki nan America kika karɓa, akwai wani abu kuma da kika yi da kika zo nan America?
Peacekeeping shi ne da ya kawo mu.
Ya yanzu mu ɗauka mata 'yan uwanki suna jin mu, waɗanda su ma suke da sha'awar shiga aikin soja, me za ki gaya musu?
Abin da zan iya gaya musu sai in ce musu in suna da sha'awar shigowa soje su shigo. Soje bai ca na maza ne ko na mata, yanzu an bude hanyoyi ma mata, kenan mu karbi wannan hanya mu shigo cikin soje. Mu gode mu ma muna iya taimaka ma ƙasashenmu, kuma dan ya ita da kanta ta ji daɗin ta yi aiki a kanta na mace.
To a cikin aikin soja ɗin da kika shiga akwai wasu matsaloli da kika fuskanta wanda kike ganin idan akwai wata mace da za ta shiga ta lura da su?
Abin da zan ce ma abokaina, ƙannaina, yannaina, mata in sun shigo cikin soje su san da in ta yi niyya a ko duka hatsarorin nan in za ta shiga. Kuma in ka shigo a cikin soje akan muna mace ya kamata ta sa a kanta aiki aiki aiki. Aikin nan shine zai sawa a kama darajar nan tata kuma a bata wurin da ya kamata. Amma ba zan mu ce muna son mu shigo dai mu shigo. In mun shiga ya kamata mu gode muna iya bakin kokarinmu. In mun yi shi ko kaɗan ne ana gane muni shi, duniya duk tana ganiya. Kan mu shigo mu yi zama ba mu aiki, muna son a san dai muna nan zamani dai haka.
To yanzu kamar a Nijar ke kaɗai ce mace a soja ko kokuma ne?
Ba ni kawai ba ce, akwai muna da yawa.
Amma kina daga cikin na farko da suka shiga wannan aiki na soja ko?
Cikin na farko ba ni ce ba, ta farko mai ina cikin ta farko waɗanda.
To kina da miji?
Ina da miji.
Kuma bayi da matsala?
Bani da matsala, ina da miji, ina da iya uku.
To Allah ya raya.
Amin.
Duk kuma duk ba su da matsala akan cewa kina mace kina zuwa aikin gaki, kin zama a ce kallabi tsakanin rawani.
Babu matsala, tunda komai da yanda ka kwatanta ma iyalinka da yanda ka suke ganin kake yi da abin da yasa kake yin shi, in kuna hira kuna gane ma juna babu matsala, suna yarda suna.
Wato idan an fahimci juna.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita babbar baƙuwar tamu Mejo Aishatu Isaka Usman da Jummai Ali da ta yi wannan hirar, da ma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam, sai kuma Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post, jaridar ta rawaito labari mai taken binciken dalilin mutuwar da likitoci suka yi a Turkiya ya tabbatar da an yi amfani da makami mai guba a harin da aka kai, kuma wanda ya yi sanadiyar mutane da yawa kwanan nan, da yawan waɗanda harin ya shafa a ranar Talata da ta gabata a arewa maso yamma a garin Khan Sheikhun, an ɗebe su zuwa Turkiya domin magani. Ministan Shari'a na Turkiya, Bekir Bozdag, ya ce ƙungiyar kula da lafiya ta duniya, wato WHO, a takaice ta duba binciken kuma ta ga alamun sinadarai a cikin sakamakon da aka samu. Kuma ya ce za a tura sakamakon birnin Hague domin ci gaba da binciken. Jawabin ministan ya zo ne bayan ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce marasa lafiyan na nuna cikakkiyar alamar sun shaƙi iskar gas, wanda amfani da ita ya jawo Amurka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin soja domin shiga tsakani. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labarin da ke cewa A shekara mai zuwa za a bude manyan hanyoyin motoci domin baiwa motoci masu tuka kansu damar gwaji akan titunan jihar New York. An shigar da bukatar hakan a cikin dokokin kasafin da masu ayyana dokokin jihar suka bada izini a wannan satin, wanda ta bada damar motocin marasa matuka su tuka kansu akan titunan New York, amma karkashin kulawar kwararren direba kuma domin gwaji da kuma nuni kadai. Tsohuwar dokar jihar ta New York, wacce ta bukaci dole hannun matuki guda ya kasance akan sitiyari, ce ta hana motocin marasa matuka sakat a jihar. Duk da bambadancin da kamfanoni irin su Google da kuma masu kera motoci irin su Toyota da Volkswagen suka rika yi na neman a canza dokar a yan shekarun nan, an bar dokar ta wuce ne da sharadin motocin za su hau kan titunan domin gwaji ne tare da direba mai dauke da shaidar tuki da kuma kulawa kai tsaye daga jami'an yan sandan jihar ta New York. Sai jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin cibiyar yaki da shan kwayoyi masu sa maye ta kasa ta bada sanarwar ta baiwa wasu masana kimiyya guda uku lambar girma ta Avant-Garde sakamakon bincikensu kan kare kamuwa daga cuta mai kare garkuwar jiki, waɗanda aka zaba dangane da kokarin nasu na kwarewa da kuma warkar da kwayar cutar musamman ma a jikin mutanen da suke amfani da miyagun kwayoyi domin buguwa. Su ne Michael Farzan na cibiyar bincike ta Scripps, da Eric Foschler na Jami'ar Colorado a Denver, da kuma Peter Kim na Jami'ar Stanford, cewar cibiyar. Director cibiyar Nora D. Volko ta faɗa a wani rubutaccen jawabi cewar waɗannan masu bincike sun ƙirƙiro wata sabuwar hanya ta kare afkuwar kamuwa da cuta mai kare garkuwar jiki da kuma yadda za a kula da sababbin cututtukan da ke faruwa sakamakon cutar, gami da taimakon al'umma don su samu tsahon rai da ingantacciyar rayuwa. Shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon kenan. Nazir Ahmad Hausawa, sashin Hausa na Murya Amurka, ke cewa zama lafiya.
To amma da Nazir, sai kuma Rayu da kuma su saurare kuke aika mana ta wayar tarho.
Mai magana Malam Kamil Talallabu Bariki Gudumar ya jar da Jamhuriyar Niger. Yau ra'ayi na kan hasin nan, hasin farashi mai rahusa, farashi mai sauki. Ta gwamnati Niger sai yanzu abu da a fara saidawa, kuma a kai ko ina kowanne lungu kowanne saku a saida a maida kudin. Gaskiya gwamnati Niger hasin nan Talakawa ana son shi, kuma ya taimakawa Talakawa. Allah ya sa yanzu haka hukumomi suna jina. Nagode. Assalamu alaikum. Mai magana Muhammad Awali Baba Iyeri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah ministan tsaro na Najeriya ko kuma hukumar migration ta kasa. Wayannan mutane ba su san aikin su ba, sai migration bai san bai rabe ba, bai san ya mu rabe, bai san Bauchi ba, shi ya kawo kudi daga migration ya caje mutum har cikin fan wai akan katin zama dan kasa. Wannan al'amari ya tsira tsoro ta yan Najeriya, zuba da maka bukan hanya. Gine sai ne sai tajin mutane kamar suna faki sai akan katin zama dan kasa, wannan kuma alhalin su kuma su ba su da wannan kati din irin zalunci da mutanen da suke yi bin ya baki tata ce ko kuma a faki da makami ne ko kuma faki da akan kati ne don Allah da Annabi gaban ministan tsaro na Najeriya ko kuma hukumar majalisar ta kasa ta duba wannan al'amari da yan Najeriya suke ci. Ba dama zaka ce zaka tafi kudi irin wannan cin mutunci da suke wa mutane akan hanya, a ce a caje mutum har cikin fan akan katin zama dan kasa, majalisar bai san dan kasar waje, bai san dan Najeriya ba, shi zai kawo kudi.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Amurka ta yi gargaɗin 'yan ƙasarta da ke zaune a ƙasar Kenya ko kuma waɗanda suke da zuwa niyyar zuwa ƙasar da su yi hattara domin yiwuwar ɓarkewar tanzoma sakamakon zaɓen da za a yi a ƙasar ranar 8 ga watan Agusta mai zuwa idan Allah ya kai mu. A cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta fitar jiya, Alhamis ta ce gangami da zanga-zangar da ake niyyar yi a na lumana na iya rikiɗewa ya zama na tashin hankali. Sanarwar ta ci gaba da cewa masu aikata ayyukan asha da 'yan ta'adda na iya rabewa da wannan zanga-zangan domin cimma burinsu musamman ga baƙi. To a farko dai marugun 'yan adawa Raila Odinga ya yi gargaɗin cewa za a gudanar da gagarumin gangami muddin aka nemi a yi makudin zaɓe. A daren jiya Alhamis ne sojojin Amurka suka kai ruwan bamammai masu linzami ga ƙasar Siriya domin ramuwar harin makamai mai guba da sojojin Siriya a ƙarƙashin jagorancin shugaba Bashar al-Assad suka yi, wanda ya dalilin mutuwar fararen hula har kusan 100. Wannan shine harin farko kai tsaye da Amurka ta kai ga sojojin gwamnatin Siriya. Jerin makamai masu linzami kira Amurka su ne aka amfani da su wajen kai wannan harin daga sansanin sojan ruwan Amurka da ke tekun Bahar Rum. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya karɓi baƙuncin shugaban ƙasar China Xi Jinping jiya Alhamis, ya faɗa cikin raha yana cewa ba wani abu da na samu daga baƙon nawa. sai dai abin da ya fito fili shine shugabannin biyu waɗanda suka tattauna wurin hutawa ma sun ƙara danƙon zumunci.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, sai Malam Siri da kuma injiniyanmu Malam John Alheri, ke muku fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.